الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو وطن Al-Muharram na sabon shekara ta 1444 31 ga watan 7 shekara ta 2022 yau zamu shiga darasi na biyu a cikin wannan littafi da muka fara sati da ya gabata wato littafin Mabahis fi Ulumul Qur'an na marigayi manna al-kaptan Allah ya masa rahama to muna kan gabatarwa ta farko da malam yake yi wanda ya dauko bayani tun daga tushe ma'anar shi kansa al-qur'ani da ma'anar ulumul qur'an da kuma tarihin kafuwar shi wannan ilimi tun daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da ya wallafa wannan littafi to mun tsaya a gabar da ya kawo mana asar na Anas ibn Malik da yace sun kasance su sahabbai idan mutum ya sauke bakara ya haddace bakara yana zama babban mutum bakara da Ali Imran sukan dauke shi a matsayin babban mutum mai daraja saboda yadda suke girmama Al-Qur'ani to ci gaba mala yace wa harisu kazalika alal amali bihi kuma sahabbai sun kwadayi sun dage wajen aiki da shi Al-Qur'anin walau kofin da ahkamihi da kuma tsayuwa akan kuncen-kuncensa su ba kaman mu bane wanda karatun ya fi aikin yawa su aikin suke hada da karatun idan suka koyi karatu aya goma ba sa ketare ta sai sun fahimce ta sai sun yi aiki da ita sannan su kara wata aya goma sannan su kara haka suke yi ruya ana Abi Abdurrahman as-Sulami arwata daga Abu Abdurrahman as-Sulami babban tabi'i annahu kala shi Abu Abdurrahman as-Sulamin nan shekara sama da 40 yayi yana koyar da Al-Qur'ani yace ba wani abu ne ya zaunar da shi koyar da Qur'ani ba illa fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama mafi alhairunku shine wanda ya koyi Qur'ani kuma yake koyar da Al-Qur'ani to dan samun wannan falalar ya hakura da duk wata hada-hadar rayuwa ya zauna shekara 40 ba abin da yake sai koyar da Al-Qur'ani shi wanda ya rawaito na Abu Abdurrahman as-Sulami to shine yace haddathana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'ana waɗanda suka koya mana Al-Qur'ani sun zantar da mu cewa su waye wanda suka koya musu Qur'ani ka Usman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa gairihima kama Usman da Abdullah ibn Mas'ud da waninsu yace su sun koyar da su su ne suka koya musu Qur'ani wannan kaga sun ji dadin su Abdullah sayyidina Usman ibn Affan da kuma Abdullah ibn Mas'ud wanda manzo Allah yake cewa man arada an yaqra al-qur'ana gaddan kama unzir falyaqrahu ala qira'ati ibn ummi abd wanda yake so ya koyi al-qur'ani da dimin sa yana danyen sa kamar yanda aka saukar da shi to ya je wajen Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud ya koyi al-qur'ani to kai tsaye su wannan a wajen ibn Mas'ud din da su da Sayyidina Usman yace sun kasance suna koyar da su Al-Qur'ani sun kuma gaya musu cewa annahum kanu idha ta'allamu min al-Qur'ani ashara ayatin, in suka koyi ayoyi 10 daga al-Qur'ani, lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal-amali, ba sa ketare su sai sun koyi ilimin da ke cikin waɗannan ayoyi guda 10 da aikin da ake bukata a yi da waɗannan ayoyi guda 10. Kalu suka ce fa ta'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an, sai muka koyi al-Qur'ani, muka koyi ilimi, muka koyi aiki da ilimin gaba daya a lokaci guda. To yanzu kuwa karatun kawai ake koya, koda za a zo ana fassara ana waye, ba a fiye mai da hankali bangaren aiki ba. So da yawa wani lokacin za ga bayane-bayane sun fi fitowa ne bangaren nuna kwarewa da burgewa da zuzzurfan ilimi da zakule-zakulen wasu fannoni da kaza da kaza. So da haka aikin duk sai ya shiririce salwanta ya shige cikin wayannan maganganu. To su in aka karantar da su sai su ce to me ake so mu yi, wannan ayar me take so mu aikata, sai su aikata. In suna da wani wata tambaya shikenan sai su yi tambaya. Shi yasa kaga da Allah ya saukar da magana ta ƙarshe game da shan giya, a ƙarshe Allah ya ce fa hal antum muntahun, za ku daina. Nan take suka ce intahaina rabbana intahaina, mun daina mun daina. Suka rinka kwararar da tuluna na giya. Anas ibn Malik yace suna yana Abu Talha yayi baki yana rarraba musu giyar ba a haramta ba, ya zuzzuba musu sun daga za su sha, sai suka ji ana yekuwa jama'a ana shela. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu na an saukar masa da ayar haramta shan giya, ba su kai bakinsu su ce bari mu shan ƙarshe ba, sai suka yace zai ka zubar da tulun nan. Akai ta zubar da tulunan giya har sai da ya rinka bi kwararo-kwararo giya kamar an yi ruwan sama. To bambancinmu da su kenan. Kuma dama manufar ilimin ba wai a sani a zo a yi ta faɗa a yi ta wane ne ba, a in an sani a yi aiki da shi, in ba yi aiki da shi ba bai da wani amfani. Mal ilmu illa al-amali bihi, ba wani abu ne ilimi ba sai aiki da ilimi. To Allah ka sa mu dace, ka ba mu ilimi mai amfani, ka ba mu ikon aiki da ilimin da muka karanta. Imam Shafi yake cewa hatafa al-ilmu bil amal fa in ajaba wa illa tahal, ilimi yakan kira aiki ce zo mu tafi, idan yaki zuwa shikenan sai ya tafi ya bar shi. Sai wani mutum da surutu da li'irabi da kira'o'i da tahrijin hadisi da me da me, amma sai ga a aikace babu abinda wani ma jahilin zai aikata gara shi da wani wanda yake zai fede ayoyi zai tahrijin hadisi zai waye zai waye. To aikin shi ne babban abinda ake bukata, ba wai fadar ba. Shi sa Allah yake zargin masu surutu ba aiki, ya la zamanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. To Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Walam ya'dallahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabati shay'in anhu siwa alquran, a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu izinin su rubuta wani abu ba in banda alqurani. Khashiyata an yaltabisa alquran bi ghairihi, dan gudun kada alqurani ya cudanya da wani abin da ba alqurani ba. Rawa muslim an abi sanan al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, muslim ya rawaito daga usay al-khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taktubu anni, kan ku rubuta komai daga gare ni in ba alqurani ba. Wa man kataba anni ghayra alqur'an falyamhahu, wanda ya rubuta wani abu ba Qur'ani ba, ya rubuta hadisi ra, to ya goge su, ya wanke, ya soke. Wa hadithu anni, da abinda kuka ji daga gare ni ku gaya wa wasu, ku zantar da shi, wala haraj, babu laifi, amma ku tabbatar abinda na faɗa shi za ku faɗa. Wa man kadhaba alayya muta'ammidan, wanda ya man ƙarya da gangan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, to ya tattali mazauninsa a wuta. To shin wannan hanin da annabi ya yi na kada wani ya rubuta hadisinsa sai alƙur'ani kawai, wanda ma ya rubuta ƙur'anin ya goge, hani ne da ya zarce har ƙarshen rayuwar annabi ya ce an hana kwata-kwata a rubuta hadisi? A'a, shi ne ce wala in kuma shin hani ne da aka hana kowa da kowa? A'a, shi ne na ya ce wala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kad adhina li ba'di sahabatihi ba'da zalika fi kitabil kitabatil hadisi, duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga wasu daga cikin sahabbansa daga baya cewa sa iya rubuta hadisansa. To amma dai duk da haka, fa inna ma yattasilu bil qur'an, da abin da yake yana da alaka da alqur'ani, zalla ya'tamidu ala riwayati bit talqini, ya ci gaba da kasancewa mai dogaro ne da ruwaya bisa lakantawa, wannan ya karantawa wannan, wannan ya koya wannan, wannan ya koya wannan. Shi bambancin alqur'ani da sauran duk wasu abubuwa da ba alqur'ani ba. Yanzu shi hadisi sahih al-Bukhari da Muslim da waye, ba a zama da mutum a ce a ja a faɗa ya faɗa ya faɗa ya faɗa, sannan kuma a ce to ku biya mu ji, ko saboda larabci ne duk inda mutum ya iya shi kenan. Shi yasa ɗayan biyu, ko dai malami yana karantawa ɗalibi yana ji, ko kuma ɗalibin yana karanta malamin yana ji, inda ya kuskure ya gyara masa, haka ake ruwayar hadisi. To amma shi Qur'ani dole sai an yi at-talaqqi mushafahatan, sai ka biya malamin ya ji, ka ji ka fitar da harafan, ka aje hukunce-hukuncen tajwidi, madda da idgami da ƙalƙala da su raumu da su ihmamu da su naƙali da su imala, su waye da waye, ada'an wa farshan, duk sai ka iya ji ka yi daidai, sannan za a ce to an yadda ka iya. Shi sai Allah kanta, don kawai ka iya baki ba za ka iya karanta Qur'ani ba. Wannan shi ne wata mu'jiza ta Al-Qur'ani da ta sha bamban da sauran duk abin da ba Qur'ani ba. Wa fi khilafati Abi Bakr radiyallahu anhu, haka kuma a zamanin halifancin Abu Bakar da Umar, Allah ya kare da gare su. To dangane da rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya ishara anan a dunkule, da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rubuta hadisansa, ya ce Qur'ani kawai za a rubuta, ya ce wanda ma ya rubuta wani abu ba Qur'ani ba ya goge. Amma daga baya kuma sai ya yi izini ga waɗansu waɗanda za su iya bambancewa tsakanin alƙur'ani da abin da ba alƙur'ani ba. Abdullah bin Amr bin al-As, da abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta, yana rubuta hadisan annabi, sai wasu suke ce masa, ya za ka rinƙa rubuta maganganun mutum wanda wani lokacin ma a cikin fushi zai yi magana, ta yi ba ma haka yake nufi ba, komai ka ce za ka rubuta nasa. Sai ya je ga annabi, sai manzo Allah ya ce uktub fa wallahi ma yakhruju minni illa al-haq ko illa sidiq, yace da abin da ka ji na faɗa ka rubuta, na rantse da Allah babu abin da zai fito daga bakina sai abin da yake na gaskiya, ko a fushi ko a yarda, da abin da zan faɗa gaskiya ne. Fushi ba zai sa ni na faɗa abin da ba haka yake ba, ko tsananin farin ciki ko nishaɗi ba zai sa na faɗi abin da ba haka yake ba, ko me ka gani ka ji daga bakina gaskiya ne. Sannan wata ran ya huɗu ba, sai wani da ake ce masa Abu Shah ya ce ya Rasulullah, da za a rubuta mun hudu bannan dan naje na koyar da mutane na sai annabi ya ce uktubu li abi sha ko rubutawa abu sha wannan hudu ba aka rubuta masa da hadisai masu dimbin yawa a gaskiya ma hadisin da ya hana a yi rubutun guda ɗaya ne shine wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne ingantacce ba matsala amma shi kadai ne ya zo akan cewa kar a rubuta hadisi amma bayan sa kuma hadisai ɗaruruwa sun zo na ba da izini na a rubuta hadisan to kaga shine malamai suka hada su suka yi musu fahimta kyakkyawa cewa wannan da aka ce an hana hadisin da ya nuna hanin a rubuta ana hanawa ne ga waɗanda ba sa iya bambancewa tsakanin alkur'ani da abin da ba alkur'ani ba musamman kuma a wannan lokaci da kayan rubutu ba su da yawa ba takaddu ne irin na yanzu ba balantana su tafureta ko kwamfuta ko wane ne mun karanta a cikin at-tafsira a me suke yin rubutun jemammiyar fata kashi duwatsu ganye dafaffen ganye tsummokara da waye a haka ake rubutu shi yasa in an ce a ɗauko bakara sai a ɗauko buhu guda an tattara ta to sai ya zamana wani sai ya rubuta wasu ayoyin alkur'ani sai ya ja layi a ƙasa kuma sai ya rubuta hadisi sai ya ja koye wani bayani to wani gudun za a iya zuwa wani sai ya ɗauka duka ƙur'anin ne kuma an samu irin wannan ruwayan wasu sun rubuta tahiya da alƙunuti da abin nan a haɗe da alƙur'ani sai suke ɗauka duka da ƙunutin da tahiya ma duk ƙur'ani ne abin da aka guda ɗin sai da ya faru to amma wanda za su iya bambance ƙur'ani da abin da ba ƙur'ani ba su aka halatta musu sannan kuma a lokacin ana saukar da wasu ayoyin ana kuma shafe wasu ayoyin shi yasa aka ce kada annabi ya takaice rubuta hadisin don kada ya zamana kai wato gudun kai dai kada a harda a hada qur'ani da abin da ba alqur'ani amma hadisan da suke nuna ya halatta a rubuta suna da matukar yawan gaske to amma masu inkarin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu son su kawo rudo ga al'ummar musulmi su raba al'ummar musulmi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya raba ka da hadisi ya raba ka da annabi sai suka makalkalewa wannan na Abu Sa'id al-Khudri din la taktubu anni shay'an ghayra al-Qur'an wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhuhu suka makalewa wannan shi kadai suka yi fatali da ɗaruruwan kuma hadisan da suka nuna halaccin a rubuta ɗin har suke cewa su Bukhari da Muslim sun yi kunnen ƙashi sun yi taurin kai annabi ya ce kar a rubuta amma su sun zo sun rubuta na gaba-gaba a kan wannan sune yan ƙala ƙato ya ce ai shi annabi ma ya ce kar a rubuta hadisansa kar a rubuta amma saboda taurin kai da kunnen ƙashi an zo an rubuta gashi nan an kawo mutane hargitsi an hargitsa addini an yi kaza an yi kaza sai yan shi'a su ma suna ta kawo tare da cewa kuma su suna cewa an ce kar a rubuta kuma suna cewa sayyidina Ali shine farkon wanda ma ya rubuta hadisi to to an ce hanin ai ya shafi har sayyidina Ali kowa za su zo suna cewa ai an ce kar a rubuta to dan me shi ma ya rubuta kaga tanaqudi ke yawa a fahimci wannan matsala matsala ce hassasa tana daga cikin manyan hujjojin da musamman da su yan kalakato qur'aniyun suke rika cewa ai annabi ma ya ma hana ma a rubuta hadisinsa amma daga bayan zo an rubuta sai ka ce to da ya hana bayan wannan hanin kuma ai umarni da halaccin kuma a rubuta ɗin ya zo ya za ku yi imani da wani bangare ku saba wa ku kafirce wa afatu min ba'dil kitab takuna bi ba'd ko dai ku yarda da na Abu Sa'id al-Khudri da kuma duka wanda suka biyo bayan su ko duk ku karyata su gaba da amma ba zai ku dawo su ku imani da su wasu kuma ku kafirce musu to haka alqur'ani ya kasance a zamanin annabi da zamanin abubakar da zamanin sayyidina umar wannan ya koya wannan alakance lakanta sa ake yin karatun ba a rubuce shi sukutin da guda a littafi guda ba sai a zamanin abubakar da kuma aka sake jaddadawa zamanin sayyidina usman kamar yadda duk mun karanta wannan a wancan littafi kuma nan gaba za a yi zai yi bayani mai fadi shi ma na tarihin tattara alqur'ani yace ja'at khilafatu usman sai zamanin halifancin sayyidina usman yazo waqtadat ad-dawa'i dalilai suka bayu suka hukunta allati sanadhkuruha fi ma ba'd wanda nan gaba za mu fade su suka hukunta ila jam'il muslimina ala mushafin wahidin haka lalle akwai buƙatar a harhaɗa musulmi su haɗa a kan alƙur'ani guda ɗaya da salo na karatu guda ɗaya an je yaƙin yamama a wannan yaƙi mahaddatan alƙur'ani da dama sun yi shahada a zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina usman musulunci ya yaɗu waɗanda ba laraba ba sun shiga musulunci waɗanda suke laraba ma wanda yarensu karan harshensu ya yi nesa sosai da na ƙuraishu su ma sun shiga musulunci sai zamana kowanne suna karanta ƙur'ani da karin harshensu wasu ma da yarensu suke karanta ƙur'ani sai zamana ana ta samun rikici da saɓani wannan su ce karatunsu ne daidai wannan su ce ba nai wannan ba daidai ba ne abubuwa dai suna ta jawo hayaniya kamar ƙur'anin ya zama kala-kala to sai aka ba sayyidina usman shawara cewa lallai a yi maza-maza a shawo kan wannan matsala kada saɓani ya yawa a zo a rasa ma ƙur'anin na asalin to shi ne aka ya sake kafa kwamiti ƙarƙashin jagorancin Zaid ibn Sabit wanda ya jagoranci kwamitin da aka yi na zamanin sayyidina abubakar aka rubuta alƙur'ani aka yi kwafi-kwafi kuma aka yi rubutun da wannan ƙira'o'i guda bakwai ko goma ko wasu daga ciki duk za su samu shiga aka yi rubutun ba ɗigo ba wasani aka yi kwafi-kwafi aka aika manya-manyan birane na musulunci shi ne ƙur'anin da yake hannun musulmi yanzu a duniya duk mutumin da ya karanta ƙur'ani sayyidina usman yana da lada a cikin karatun nan nasu daidai ladan da za a ba shi za a ba sayyidina usman wannan mutum yana ƙaunar sayyidina usman ko baya ƙaunarsa oho domin ba dan shi ba da ba a ma samu da shi bai samu wannan ƙur'anin aikin da ya yi ne saboda haka ko yana son usman ko baya son sa to yana da kamashi sayyidina usman sai ya samu ladan wannan karatun da aka Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yan shi'a ne in sun je madina sai su ƙi zuwa masallacin annabi sai su ƙi zuwa su yi ziyarar ma'aiki saboda me wai saboda suna jin haushin abubakar da umar kar su je su ga abubakar ga umar to abinda suka kasa ganewa duk wani sahihin musulunci da suka yi ma suna yin sahihin to sai na umar yana da lada a cikin musuluncin nasu domin shi ya kai musu musuluncin ya rusa daular farisa da suka shekara 2000 suna bauta wa wuta ya rusa daular ya kafa musu musulunci ko sun ki ko sun so duk sahihiyar ibada da za su yi ba wacce take ta bid'ancinsu ba to sayyidina Umar yana da kamashi kuma wannan ma wata falala ce ta sayyidina Umar da suke kin zuwa saboda shi ba sa son sade da shi domin annabi ya ce kai Umar duk hanyar da ka bi in shedan ya biyo hanyar sai ya kauce wa hanya ba kwa haduwa to kaga ashe su saboda su tatattun shedanu ne su tatattun shedanu ne shi yasa ba sa zuwa inda Umar yake ya mutu ma gashi karamarsa tana nan ba sa iya zuwa inda sayyidina Umar yake kai Allah tsare mu da harkar nan ai malan dai aqidar da ba suna ba ta yi ba dai aqidar da ba suna ba ta yi ba in ka ba a hankali cikin nutsuwa sai kaga akwai gwaranci akwai sharme akwai tufka da warwara akwai bata a ciki akwai duhu ba haske Allah ka tsare mu ila jam'il qur'an jam'il muslimina ala mushafin wahidin azamin sura usman ne aka tattara qur'ani a mushafi guda fatamma zalik wannan aiki ya tabbata wasummiya bil mushafil imam wannan alqur'ani da aka rubuta zamanin sura usman aka kira shi da al mushaful imam wa ursilat nusakh minhu ila al amsar aka aika da kofi kofi zuwa ga manyan birane ko biyar ko shida ko bakwai ko hudu wasummiyat kitabatuhu tsarin rubutun qur'anin sai aka kira shi da ar-rasmul usmani tsarin rubutu na sayyidina usman domin shi rubutun qur'ani ya sha bamban da irin rubutu na larabci da aka sani lisbatan ilaihi an danganta shi ne zuwa ga sayyidina usman wa yu'tabaru hadha bidayatul ilmi rasmul qur'an to wannan ana daukar sa shine mafarin ilmin rasmul qur'an ilmin rubutun alqur'ani an yi littafai masu zaman kansu ilimi ne mai zaman kansa ne yadda ake rubuta alqur'ani a wani inda a wani rubutun da ba qur'ani ba ake rabawa to qur'ani hadewa ake inda ake hadewa wani rubutun a qur'ani rabewa ake inda ake rubuta da alif a qur'ani sai ga da waw ake rubuta kamar alhayatu a qur'ani sai ga da waw ake rubuta da aluja a wani larabcin kuma da alubaki ake rubuta as-sala az-zaka duk da alubaki ake rubutawa in ba qur'ani bane amma qur'ani za ga da waw ake rubutawa to haka dai ka'ida ce mai zaman kanta da littattafai na rasulul qur'an sannan su kuma alarammomi na kasar Hausa ko na Afirka ta yamma ko magharibul arabi ya shigo mana Afirka ta yamma sai Allah ya ba su wata basira kuma ta daban na tsarin rubutun alqur'anin wanda shi ma ya zama wata kare ne a mu'jiza na alqur'ani wannan rubutun da muke na makaranta allo shine yafi kama da asalin irin rubutun sahabbai da tabi'ai shi ko wannan na sharqiya zamani ne yazo da shi amma nan gwaragwara din shine tun asali zamanin annabi da sahabbai shine haka ya taho to su can suna ta modernizing ana ta zamanantarwa ana ta caccanja ana ta cinja har ya zama wannan sharqiyar amma duk da haka dai ana bin wannan kaidojin na rasmul qur'an amma mu nan sai Allah ya taimake mu wannan rubutun tun na asali aka taho a kansa kuma yanda Allah ya mana wata baiwa duk larabcin balarabe ko bahashimin dangi ne shi in bai koyi wannan gwaragwaran rubutun nan ba zai iya ba in ka ba shi wannan qur'ani na bugun warshu ba zai iya karanta ba bare ya san ahalari da wasu rubuce-rubucen da aka yi da wannan sai ya zauna ya koya sai ya koyi yanda ake wannan karatu mu kuma in muka iya wannan namun ba sai mun koyi su kuma nasu na sharqiya ba inda ka iya wannan na makaranta allo alu an baki wa zalba alu wa kilallan hakuri mun jaye nu ara alu lan jaye himirwa namu sa hannu ya nu ara alo lamara haka jin karami mi ara aya ko ba san mi ara kazo kai wasalika shikenan wannan riba kafa ce a hanya kawai zaka tsinci karatun su eh to kaga mu rinka kimanta abinda Allah wannan rubutun da wasu al'umma ne Allah ya musu wannan baiwar to da yanzu inda da abinda yafi software a sa shi ya wuce software a ce an kirkire harafan a computer ana buga bayanai da su da wasu al'umma ne da yanzu an wuce nan amma mun saboda ba mu san baiwar da Allah ya mana ba ba ma kimanta darajar da Allah ya mana ba mu san kanmu ba sai dai kullum mi tabi mu ne kawai muke iya wannan mu kadai Allah ya wannan baiwa duk duniya sai wanda ya zo ya koya ko Sudan da Mauritania da in ka ban duba da bambance da Tunis suna irin wannan gwaragwara amma nasu namu ya sha bamban da nasu su ma ƴan Sudan din da in sun zo sai sun koyi irin wannan namun gwaragwara din agen kuma su ne muta Allah rahmuhu Allah ya musu baiwar ilmu adadil qur'an ilmul adad shi ma ilimi ne na adadin ayoyi adadin kalmomi adadin waqafi adadin harafi adadin suna kaza shi a ilmanci ake karanta shi shi ma amma su Allah rahmuhu fa aka yau da gobe ci gogewa ci mu marasa ya haddace in yi ga dama ya iya allazina amanu tun daga bakara har inda allazina amanu ta zo a ƙarshe sai ya ci gaba an zo allazina kafaru to sai ya tajero su allazina kafaru har na ƙarshe fi jannatin na'im halidina fiha wa haka zai taima kuma zai ce ma abu kaza so kaza yazo a cikin alqur'ani abu kaza so kaza yazo a cikin alqur'ani su ko wannan na sauran al'ummu sai su karanta ko yanzu zamani da yazo sai a babbaga babbaga sai computer sai so nawa kalma kaza ta zo sai ta fitar to su a aikace a jera kuma za su iya jero ba tun daga fatiha har zuwa nasi to ba masu wannan baiwar a duniya wallahi sai mu nan afirka ta yamma amma ba mu san wannan baiwar ba kullum ma wanda alarmomin in ana lissafin masu ilimi ma wai wanda ya san alqur'ani ma baya ciki illiterate ake ce mana wai marasa ilimi wai wanda ya ABCD ya karatu daga hagu shi ne mai ilimi to Allah ya mana baiwa mai yawan gaske amma ba mu san kanmu ba mu san baiwar da Allah ya mana ba shi yasa kullum muke kuma ita rayuwar duniya sai ka kimanta kanka ka kimanta abin da Allah ya maka sannan wani zai kimanta shi sai ka darajta abin da kake da shi sannan wani zai ga darajarsa sun makanat khilafata ali sannan sai zamanin halifancin sayyidina ali radiyallahu anhu a zamanin halifancinsa ne fawada'a abul aswad ad-du'ali bi amrin minhu qawa'idan nahawi sai abul aswad ad-du'ali ya fara sanya ka'idodin ilimin nahawu a bisa ubarnin sayyidina Ali me yasa aka yi wannan salamatan asiyanatan li salamati nutuk dan a tsare yin furci daidai an ce shi a wani labarin akwai labarai da yawa na dalilin da yasa aka yi haka a cikin labarin akwai da aka ce ya zo sai ya ji yarsa ta yi gwaranci a larabci sama gari ya yi garai da daddare taurari sun fito gwanin ban sha'awa sai ta ce ma a ajabus sama me tana so ta ce wai sama ta burge ni mamakin sama da take abin nan nsigata ta'ajjub za ta zo da ita a kaira sai ta'ajjub nasaba ake sai ta ce ma a'jaba sama'a sai ta ce ma a'jabu sama'a sai ma din nan ta tashi daga ta'ajjub sai ta koma nafiya maimakon tana so ta ce sama ta burge ni mamakin kayatarwar sama sai ma'anar ta koma sam sama ma bata wani burge ni ba sama bata burge ni ba da canjin wasali a ajabu a ajaba wani wasu suka ce a wani ne yana karanta tauba sai ce wa adhanu minallahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna allah bari'un min al-mushrikina sai kisra yace wa rasuli har aka ce wani ba ma guje ma da sai yace a yawan haka ne wannan manzon waye zai imani da shi kace ya zaka ya ka ce to ga abin da naji ya karanta yace annallaha haqiqa Allah bari'un ba ruwansa min al-mushrikin da mushrikai wa rasuli ba ruwansa ma da manzansa kisra da yayi ita ce ta mai da ma'anar Allah ma ba ruwansa da alhali ko yanda ayat take annallaha bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu wannan wawu din isti'nafiya ce rasuluhu jumla ce mai zaman kanta wa rasuluhu mubtada ne khabar din bari'un min al-mushrik mahzuf ne shi ma manzansa ba ruwansa da mushrikan to irin wannan ruwaye shine aka ce sai je ga sayyidina ali sayyidina ali ya ce to lallai akwai buƙatar a dau wani mataki na gaggawa a yi wa mutane wasali abu kaza a yi fataha abu kaza a yi kisra ya kokoya masa to daga nan dai aka kafa tushe dan ba na ilimin nahwu zamanin sayyidina ali wa yu'tabaru wa dabtan lil qur'anil karim kuma an kafa ilimin nahwu ne domin wasalce alqur'ani mai girma wa yu'tabaru hadha kadhalika bidayati ilmi i'rabil qur'an kuma wannan shine mafarin ilimin i'rabin alqur'ani daga cikin ilimai na alqur'ani akwai ilimin i'rabil qur'ani yanda muke li'irabin nan na faɗi jumla ce fi'il madhi mabni alal fatahi wa fa'il marfu'un to akwai ilimi shi ko mai zaman kansa alqur'anin tun daga bismillahir rahmanir rahim zuwa min aljannati wan nas aka fede jumlolin nasu aka yi li'irabin akwai i'rabul qur'an na zajjaj akwai i'rabul qur'an na ibnu khalawai akwai i'rabul qur'an na abul baqail al-ukbari akwai i'rabul qur'an suna nan da yawa wasu gaba daya qur'anin suke wali i'rab wasu kuma sukan dauki mushkilin i'rabil qur'an wajen li'irabin da yake kalmomi ayoyin da suke da rikici kamar ayan nan shahadatu bainakum idha hadara ahadukum al-maut in taraka an yusallu walid tana daga cikin masu rikici wajen li'irabi to da ire-iren su suke warewa su wa li'irabi to wannan abu da sayyidina ali ya koyar da shi abul aswad shine dugo dan ba na farar da ilimin li'irabin alqur'ani saboda haka kun ga nahawun nan da muke kar ka dauke shi kawai abu ne da zai tsaya akan wai wani ja'a zaidun daraba zaidun amra a'a manufar sa shine ka san ma'anar alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka yi kuskure irin wanda wancan yayi yace bari ummul mushrikin wa rasulihi wanda inda da gangan ne ma sai a dau kaula san a dora masa to amma bisa kuskure sannan kuma manufarsa kai ma in ka zo kana magana da larabci to ka san wani wasali za ka yi wa kowace kalma to lokaci ya yi ko to shi kenan sai mu tsaya har yanzu dai yana amma bari mu ƙarasa wannan gaba istamarra sahaba yatanaqaluna ma'anil qur'an sahabbai sun ci gaba da laƙantar ma'anonin alqur'ani wa tafsir ba'di ayatihi da fassara wasu ayoyin sa ala tafawutin fima bainahum tare da bambance-bambance da yake tsakanin su li tafawuti qudratihim ala alfahm saboda bambancin ikon da kowa yake da shi wajen fahimta wa tafawuti mulazamatihim li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da bambancin lazimta su ga manzon Allah wani koyaushe yana tare da annabi wani sai lokaci zuwa lokaci wani yana zuwa kasuwa wani yana yin tafiye-tafiye akharuna yadribuna fil ardi yabtaru fa akharuna qatuna fi sabilillah kowanne da irin abubuwan da suke da zarafansu wasu kuma suna nan ya hasabu lil fuqala zan usru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhum al jahilu aghna to saboda ka wanda ya fi lazumtar annabi yana tare da shi koyaushe zai fi wanda sai ya dawo daga tafiya zai zo makaranta a dan gaggaya masa abin da ya sauka daga nan kuma ya sake tafiya to amma dai a dunkulansu dukansu ba su bar wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da suka koya kuma suka koyar shi sa malaman hadisi su kuma tabi'ai suka yi ta bin sahabbai duk inda aka ce akwai wani sahabi ya taba zuwa wajen to sai an je an bi shi har bin diddigi ta kai ma suka iya gano waye sahabi na ƙarshe a duniya daga shi da ya mutu ba sauran sahabi a gari kaza wani sahabi ne ya mutu a ƙarshe a cikin sahabbai duk sai da suka bibi wannan suka rurrubuta suka tattara su a littattafai so da gatan kuma wannan wata mu'jiza ce ta annabi annabi dan gatan Allah ba wannan annabin da ya samu wannan gatan sai shi sallallahu alaihi wasallam watanaqala anhum zalika talamizu min at-tabi'in su ma kuma daliban su tabi'ai suka ciro daga gare su to nan za mu tsaya zalla ne ya kasance ana dogara wani a bisa ruwaya